'yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
A yanzu nan duk hanyoyin da ka sani wanda suke shiga garin Birnin Kudu sun toshe. Yanzu mutumin da zai dauko kamar trela guda ta shinkafa ta ina zai bi, ko kuma mutumin da zai dauko fulawa trela guda ta ina zai bi, ko kuma tankar mai ta ina za ta bi. Duk mutumin da zai shiga cikin Birnin Kudu sai dai ya hau kwale-kwale.
Gaskiya ba karamin istila'i bane, mu kanmu 'yan kasuwa mun shiga cikin haula inda mu taba shiga irin sa ba, domin a kashi goma ɗaya ma ba ma ɗauka.
Hauhawar farashi ya faru sakamakon karyewar wannan gadar. Gabar dai mu Kudu da Arewa babu wata hanya da mutum zai shigo karamar hukumar Birnin Kudu a cikin daɗin rai, babu.
Majalisar tarayya da sanatoci zai su gaya shugaban ƙasa lalle fa ga halin da jama'a su suke ciki, nauyin fa akan su su ji tsoron Allah.
Shirin a yau na jihar Jigawa, inda matsalar karyewar gadoji akan hanyoyin mota da suka sada wasu ɓangarori na arewa maso gabacin Najeriya da wasu sassa na jihohin Jigawa da Kano sanadiyar ambaliyar ruwa ta gurgunta harkokin tattalin arzikin jama'a, yayin da al'amuran yau da kullum a yankunan suka tsaya cik. A dakace mu
harkan ba ya zan furra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke nasa samura ya zamanto da ne mai himma.
Madalla, masu saurare, harkokin tattalin arziki, cinikayya da walwalar jama'a na ci gaba da gurguncewa a sassan ƙananan hukumomin da ke yankin kudancin jihar Jigawa a Najeriya, musamman yankin ƙaramar hukumar Birnin Kudu, saboda karewar gadojin da ke kan titinan yankin biyo bayan ambaliyar ruwa sakamakon mamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a damunar bana. Baya ga karewar gadoji, yanzu haka dai ambaliyar na ci gaba da lalata amfanin gona da rusa gidaje a garuruwa da ƙauyuka. Kusan makonni biyu kenan aka shiga yanayin ba shiga ba fita a yankin ƙaramar hukumar ta Birnin Kudu, sanadiyar mummunan tasiri na wannan ibtila'in karyewar gadoji da ke kan hanyoyin da galibin matafiya daga jihohin Bauchi da Gombe da Adamawa da Taraba da ma wani ɓangare na jihar Borno zuwa Kano su ratsa ta cikin Jigawa. Malam Musa Alhassan ya baza wani ɗan kishin ƙasa ne a yankin ƙaramar hukumar ta Birnin Kudu, ya fayyace halin da jama'ar lardin suka shiga.
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a halin yanzu ake ciki. A yanzu nan duk hanyoyin da ka sani wanda suke shiga garin Birnin Kudu sun toshe. Hanyar da ta taho daga kyawa ta taho Birnin Kudu a toshe take. Hanyar da ta taho daga university na Dutse ta taho Birnin Kudu a toshe take. Hanyar da ta tashi daga kwanar guma ta tafi Birnin Kudu a toshe take.
Wannan wuraren da ka faɗa, ga wanda ya san wurin ya san cewa kamar mutanen Adama da Taraba da Bauchi har ma mutanen Jos da wasu ɓangare na Maiduguri ta nan suke wucewa idan za su zo musamman Kano, ko za su wuce su je Katsina da wasu sassa na arewa maso yammacin Najeriya. Kamar kana cewa yanzu ba a iya bi ta wannan gu kenan?
Completely babu hanya completely, sai an ɗauko duk wanda ya kullo sai dai ya fita jama'are da zagaye, ko kuma su zagaya a ta'azare su zagaye su taho Kano. Duk wannan hanyoyin gabaɗaya babu yanzu, su gabaɗaya sun kulle, kuma babu duk wani essential da suke shiga cikin garin Birnin Kudu yanzu, duk gabaɗaya babu. Saboda haka ni
kana nufin kaman kayayyakin abinci da kayayyakin masarufi ba a iya shiga da su gari kenan tunda manyan motoci
ba sai babu. To ai da kwale-kwale ake amfani. Yanzu mutumin da zai ɗauko kamar trailer guda ta shinkafa ta ina zai bi, ko kuma mutumin da zai ɗauko fulawa trailer guda ta ina zai bi, ko kuma tankar mai ta ina za ta bi. Gabaɗaya duk mutumin da zai shiga cikin Birnin Kudu sai dai ya hau kwale-kwale.
Ka ce ana amfani da kwale-kwale, to ya yi sufurin kwale-kwalen yake gudana?
Gaskiya akwai hadari, babu life jacket a wurin kowane koda fasinja guda ɗaya, haka kawai za su zunzume su sai su zo, ko sun zo tsakiya ko kuma daga gefe sai ka ga kwale-kwale ya yi karo. To kaga a irin wannan abubuwan ake samun hadari, amma kuma bata taba zuwa ta ga halin da ake ciki ba.
Kuma kaman an ce matasan da suke tuka kwalkwalan na farko ba su da kwarewa, na biyu kuma an ce kaman ma suna dan afa wani abu kafin su fara yi.
To wannan idan ka je ka gani da idan ka kai ma zaka tabbatar da cewa eh akwai matsala. Shine to ya za ka turo kwalkwalan da mutane a ciki a matsayin mutum goma, ka doro babur, ka doro masara, ka doro buhun shinkafa, ka doro tsirrai. Kuma har yanzu wancan shi kuma ya dauko shinkafa. A zo a hada tsakiya fa. Sai wannan yana turo wannan yana turo wannan. To ai ka ga komai zai faru. Babu life jacket a wannan kowanne daga cikin su. Kuma shi wannan mutum ne suna gani.
To tunda yanzu ka ce kayayyakin abinci musamman na masarufi ba sa iya shiga, wani hali kenan ake ciki misali.
Allah cikin halin kakanika sai dai Allah ya tsare mana kuma Allah ya bamu abin da zamu ci mu sha. Amma gaskiya tsakani da Allah ana cikin wani yanayi. Saboda haka ni na kira ga shugabanni su ji tsoron Allah. Wayannan jawohin guda tara da sanatocin da ƴan majalisar tarayyar mu. Wayannan jawohi guda tara abin da ya kama daga Taraba, Yola, Gombe, Bauchi, Jos, Jigawa, Kano, Borno da dukkanin sauran jawohi waɗanda suka dinki mada ƙasashen Niger duk da wannan hanyar. Ita kada ake bi ake yin kudu, ita kada ake yin arewa. Ƴan majalisar tarayya da sanatoci su je su gaya shugaban kasa lalle fa ga halin da jama'a su suke ciki. Nauyin ku akan su yake su ji tsoron Allah.
Kazalika Malam Isa Birnin Kudu da Shehu Dangwace mai naman rago sun yi tsokaci game da al'amarin. Wadda har ma ya sababa hauhawar farashin kayayyaki.
Alhaƙiƙa wannan karyar gara da aka samu ta wannan kafin gana gaskiya ba ƙaramin isla'i ba ne. Mu kanmu 'yan kasuwa mun shiga cikin ha'ula'in da mu taɓa shiga irinsa ba, domin a kashi goma ɗaya ma ba ma ɗauka. Muna cikin wani yanayi, don Allah a duba lamarin nan, a taimaka mana, a tausaya mana, a gyara mana wannan hanyar. Bauchi, Jos, Adamawa, Mubi, Barno, duk makwantanmu ne, dole wannan hanyar ce za su bi. Gaba ɗaya komai ya riga tsaya cak.
Gaskiya Birnin Kudu ta tsinci kanta a cikin wani hali wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin hauhawar farashi ya faru sakamakon karyewar wannan gadar. Sannan duk hanyoyin nan wanda za ka shigo daga dutse ka zo Birnin Kudu a toshe ta jakariya take waccan gadar tsamiya, wadda ita tun kafin damuna aka ruguje ta ma, kafin ta ruguje aka ce aka ruguje ta da niyyar za a aiki, har damuna ta zo ta har yanzu nan ba a yi aikin nan ba. Sannan akwai hanya wadda take da kyawa zuwa Birnin Kudu, zuwa Bauchi, zuwa can state din da ta hada state wajen state uku wannan hanya, amma har yanzu babu wani abu da aka zo aka yi. To ni da ina kira ga gwamnatin tarayya, don Allah ta dubi wannan al'amari, ta taimaki Birnin Kudu a yi wa wannan abu da gaggawa, a samu a ceto mutanen karamar hukumar Birnin Kudu daga cikin halin haula'i.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da kungiyar matasan garin Birnin Kudu ke faɗi da kuma matakan da gwamnatin Jigawa ta ce tana ɗauka.
Kanko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka, mun kudai don aikin talaka, kan kai wannan ba maikinka, da faɗawa zaɓura kai aiki, nan ne aka san mutumin kirki, mabukin adalcin mulki, kuma ba mai ce makacin kalki.
Masu rare Kabiru ya usitti shine shugaban kungiyar ci gaban matasan Birnin Kudu, wato BYA.
Gabar da mu Kudu da Arewa, babu wata hanya da mutum zai shigo karamar hukumar Birnin Kudu a cikin daɗin rai, cikin kwanciyar hankali, babu. Saboda haka wannan kungiya ta Birnin Kudu Youth Association BYA a madadin matasa da sauran al'ummar karamar hukumar Birnin Kudu, muke kira ga gwamnatin tarayya ta kawo mana ɗauki, ta kawo mana agaji, ta kawo mana tallafi, ta taimake mu, ta taimaki rayuwar al'ummar mu, musamman makwabtan jihohin mu waɗanda suke shigowa babban asibitin gwamnatin tarayya domin neman lafiya.
Sai dai a nata bangaren gwamnatin jihar Jigawa ta ce tana ɗaukar matakan da suka dace game da al'amarin, kamar yadda mataimakin gwamnan jihar Malam Umar Namadi ke faɗi.
Dukkan gadojin da suke na gwamnatin jiha ne, mai girma gwamna ya ba da umarni, kuma an je ana wannan aikin haikan lalle lalle a samu hanyar da za a yi a ga an gyara waɗannan abubuwan, mutane sun samu sauki. Misali yanzu akwai gadar mu guda ɗaya da ta fara samun matsala wanda ke ta wajen baranda. Bisa umarni mai girma gwamna mun tura injiniyoyi suka je su duba me ya faru da wannan gadar. Sannan bayan ma idan ya zama dole sai an sake wannan gadar, abinda muka yi kokari dole za a samu wata hanya ta daban wanda za a yi a kokari a hada mutanen don wannan gurin an aka gyara shi to mutanen birnin Kudu da aka rufe su da sauran mutanen gurin duka za su samu hanya
masare kashin shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu kiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.